الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك سورة القلم جي من سيا آياتا قوم شاديا يوكم زام تاشي إن شاء الله آياتا قوم شابيو عند أبنجي تعالى كتوا مناء للخير.
من مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين.
وتتند قديه إن مكرنتا ولا تبي كل حلاف مهين. فرزوا سفو في قداترة. dukkanin waɗannan ayoyin sun sauka ne akan wato wani mutum da ake ce masa Al-Walid ibn al-Mughira, wani babban kafuri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake kokarin sai ya dakushe wannan addini, yana ta iya kokarin sai yana abubuwa daban-daban. To shine Ubangiji ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin wannan fajirin, kuma sannan yana ce masa kada ya biye masa. Wala tu'i kulli hallafin mahin. Kada ka biye wa dukkan mai yawan rantsuwa mahinin fajiri walaƙantacce. Wato shine Al-Walid ibn al-Mughira, duk magana da zai faɗa sai ya rantse da Allah, kuma akan ƙarya yake rantsuwa saboda bai san girman Allah ba subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yawan rantsuwa bayi da amfani. Ko akan gaskiya ka rage rantsuwa balle sana akan ƙarya, ka bari rantsuwa sai ka kama sai ka yi ta. In ba ta kama ba kuma, to ka gyara halayenka ta yanda in ka faɗi magana ko baka rantse ba za a yadda. Mai yawan ƙarya shine mai yawan rantsuwa. Amma in gaskiya ce maganan ka galibi, ai ba sai ka rantse za a yadda ba. Ba sai ka yi garkuwa da rantsuwa za a yadda da maganarka ba. To amma irin su Walid ibn al-Mughira, saboda sun shahara da ƙarya da fasikanci da fajirci, ba a yadda da magana su sai sun rantse. Shi yasa suke yawan rantsuwa, wallahi kaza, wallahi kaza. To kai ma kar ka zama mai irin haka a dukkan mu'amalolinka, a kasuwancinka kar ka zama mai yawan ƙarya. Wallahi ni ma ban same shi a haka ba, wallahi farashinsa kaza ne, wallahi ba mai sayar maka a haka, wallahi in na sayar ma haka ban ci riba ba. Ba a son haka. Mazala ta sama ya ce duk mai sa kayan sayarwansa yi farashi da rantsuwa ba zai masa kallon rahama ba ranar alkiyama. Saboda haka baya halatta yawan rantsuwa. Sai ka je ka dinga rantsewa tun kana rantsewa akan gaskiya har ya zama kana rantsewa akan ƙarya. To ka zama mutumin kirki mai gaskiya, yanda in ka yi magana ba sai ka rantse ba za a yadda. Ga can suwa ne in sun faɗi magana ba a shakkanta ko ba su rantse ba, kai don me sa sai ka rantse ka ƙarfafa maganarka. Sai kai koyi da mutanen ki zama bawan Allah ta yanda maganarka za ta zama tana da muhimmanci. To daga cikin siffofinsa shi Walid ibn al-Mughira akwai yawan rantsuwa, ba ce mai kyau ba. Sannan mutum ne kuma mahin, wato fajiri walaƙantacce mai girman kai. Mutum ne mai girman kai kuma fajiri. Sannan kuma hammazin, mutum ne mai giba, mai ɓata jama'a. Duk inda ya zauna bata jama'a kawai yake yi. Wannan mummunan siffar ne. Ai wane ma kaza, ai wane ma kaza. Wannan shi ake cewa ghiba. Zikiruka akaka bima yakrahu bi dhahri al-ghaib. Mutum baya nan sai ka dinga fadan laifuffukansa, kana ta bata shi a wurin jama'a, kana ta zubar masa da mutunci. To wannan dabi'a ce mara kyau, wato ba ɗabi'a ce mai kyau ba, ɗabi'a ce ta ainihin mutanen banza, kar ka zama mai yawan ɓata jama'a, ka tsuguna nan ka ɓata wannan, ka tsuguna nan ka ɓata wannan. Ubangiji ta Allah ya hana wannan, ya ce wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumu, kada shashin ku ya dinga cin naman shashi. Yanzu mutum zai iya cin naman ɗan uwansa bayan ya rasu? Ba zai iya ba. To don me yasa yake cin naman ɗan uwansa yana raye? Fa kama karihtumul awwala fa karhul thaniya, kamar yadda ba za ka iya cin namansa ba yana macicci, to haka nan da Allah karka yadda ka ci namansa yana raye. Don duk wanda kake ɓata shi, to ma'anansa kana cin namansa ne. Yasa kuma Ubangiji ta lace wailul likulli humazatin lumaza, azaba ta tabbata ga dukkan masu raɗa, masu giba, masu ɓata mutane da harshensu da kuma masu yafari da hannunsu. Wailun ɗin nan wajin fi jahannama lau suyirat bihi jibalu duniya la zaban min harbiha, wani kuri ne a cikin wutan jahannama da za a tafiyar da duwatsun duniyan nan gaba ɗaya da sun narke a cikin wannan kurin saboda zafin wannan kurin. Nan za a jefa mai ɓata jama'a ko da harshensu ko kuma ko da harshensa ko da hannunsa, ya faffaɗi maganganu munana a kansa, ya ɓata shi ya lalata masa mutuncin, ko ya zo tafiya yana nuna aibinsa, yana nuna mutane, yana taɓa su, yana cewa ku gan shi, yana nunawa da yaɓa, yana nuna aibubbukansa, duka wannan ɓata mutum ne kuma gibansa ne. Shari'a ba ta yadda da wannan ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingancacce yace, lamma urida bi ila rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum fa qultu man haula'i ya jibrilu qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nasi wa yaqa'una fi a'rabihim. Kuma ce lokacin da aka yi isra'i da ni, aka yi mi'iraji na hau sama izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, na gana da Allah, to a lokacin na wuce wasu mutane suna da farce na tagulla, farcen dalma suke da shi, suna ta karcen fiskokinsu, suna ta yagan fiskokinsu da ƙirazansu, ko ina suna ta yagan fatan fiskansu da ainihin ƙirjinsu. Shikenan yace sai na ce Jibrilu wa'innan kan su wane ne? Sai mala'ika Jibrilu yace su ne waɗanda suke cin naman mutane, suke zubar musu da mutunci, suna afkawa cikin mutuncin jama'a, suna zubar musu da shi, ai yayi kaza ma, ai kaza ma, ai iyalinsa ma kaza. Mutum wani bayi da aiki sai ɓata jama'a da lalata su, to ya sani ranar alkiyama zai tashi yana kartan fiskoki fiskansa da kuma ainihin ƙirjinsa. Saboda haka ɗabi'a ce marar kyau, bai halatta ka walaƙanta ɗan uwanka musulmi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i ithman an yahqira akahu muslim, ya ishi mutum laifi ya walaƙanta ɗan uwansa musulmi bayan idonsa ka ci namansa. Kuma ko da abin da kake faɗan gaskiya ne, ko ya yi ɗin, ka je ka masa nasiha mana. Don an tambayi manzo Allah su sama mene ne ƙiba, ya ce ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so baya nan. Baya nan ka faɗi kaza, inda zai ji labari ba zai ji daɗi ba. To ne ya ra'aita in kana fihi ma aqulu, idan abin da na faɗan haka yake ku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi ma giba ne? Yace in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, ai idan ya siffantu shine rada, in ko bai siffantu da siffan ba to wannan ba rada bane, kirkiren ƙarya ka masa, sunansa kirkiren ƙarya. Kake na abubuwan guda uku ne, a bayan idan mutum ka faɗi laifinsa, tabbas yana wannan laifin, ka ci namansa ba a yadda ba, ka je ka masa nasiha in za ka iya, in ba ka iya ba kai shiru. A bayan idonsa sai ka je ka abun nan, ka faɗi abun da bai siffantu da shi ba, to wannan ƙarya ka masa sharri ka masa, baya aikin ka je ka faɗa ka masa sharri, wannan kuma ya fi giba mamuni. Ko a gaban idonsa ka zo ka faɗi wasu abubuwan da ba su dace a kansa ba, wannan sunansa cin fiska. Cin fiska, in ka ga ana faɗan laifin mutum ba a yi laifi ba, to laifin ya shahara ne, ya bayyana abun ne ko ina, shi ma yana bayyanawa da kansa, asirinsa ya riga ya tonu. To wannan in wani ya faɗa bai yi laifi ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afan illa almujahirin, dukkan kowa daga cikin al'ummata ana masa afuwa, ba a tona masa asiri, sai masu yin laifi a bayyane, wanda suka tona wa kansu asiri da kansu, to ba wani wanda zai rufa musu asiri, sai a faɗa ai wani yayi kaza, wani yayi kaza, sawa'un zalunci ne ko wani abubuwa na fasikanci. idan mutum azzalimi ne ya shahara yana zalunci sai a faɗi zaluncin sa mana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim idan an zalunci mutum ba sai zai faɗa ba wani ya zalunce ni wani yayi kaza wani yayi kaza saboda haka idan mutum ya suturce kansa yayi laifi bai bayyana shi ba to kai kuma baya halatta ka fito ka bayyana laifin a gaban jama'a koda ko sabon Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man satara musliman fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyama wanda ya rufa wa mumini asiri a nan duniya yayi wani sabon Allah ba wanda ya sani kai ka sani ka rufa masa asiri kai ma Allah zai rufa maka asirin ka ranar al-qiyama ma'ana zai yafe maka zanubanka ba zai tona maka su ba in an yi tashin al-qiyama saboda haka ka rufa wa danka asiri ai dan uwanka asiri idan yayi laifi in zaka iya masa nasiha ka masa amma ba ka je can ka tona masa asiri ka je can ka tona masa asiri ka bata shi ba Allah ya sauke to wannan shine sai daga cikin sifofin al-Walid ibn al-Mughira mutun ne mai bata jama'a ya je faɗi laifin wannan ya faɗi laifin wannan sannan masha'in bin namim mai tafiya ne da annamimanci annamimi shine wanda yake zuwa yana bata jama'a wani ka dauki maganar wannan ka kaiwa wancan ka dauki maganar wannan ka kaiwa wancan don ka bata su kuma koda da gaske sun yi hakan wani ya zagi wancan wancan ma ya zace ka dauki zagin ka ce wani ranne ita zagin ka ka je wajen sai ka ji me zai faɗa shi ma ya faɗi wasu bakakin maganganu ka je wurin sa ka ce ai wani ya faɗi kaza a kanka sai su wado kawai kaga suna ta faɗa to duk mai yin wannan yana yin annamimanci kuma abin da yake haramun ne kuma koda ya zage shi din ba a yadda ka dauki zagin ka kai masa ba in ya yabe shi ka kai masa yabon wannan yana da kyau don zai je yana son sa ya san cewa masoyin sa ne amma zagi ba a yadda ba balla tana uwa uba ka je kai sharri ba ai komai ba ba abun da aka faɗa ka je ka ce wani ya ce maka kaza wani ya ce maka kaza ko abun dan karami ne ka je kai karin gishiri ka je ka ƙara maganan yanda ba yanda take ba ka ce ga yanda take sai ka ƙara don ka bata tsakanin jama'a to idan mutum yana haka wannan shine annamimi shine babban munafiki a tsakanin jama'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace la yadkhulul jannata qattatun a wata riwayar nan mamun dumanan su daya mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba annamimi ba ya shiga aljanna makoma sautar jahannama ne kuma mazala ta sama wata ran ya wuce kaburbura guda biyu da shi da sahabbansa yace kun ga wayannan kaburburan fa innahuma la yu'azzabani wama yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabirun فاما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه وذال ايته wayannan kaurbura guda biyu ana yi musu azaba su a ganin idon su ba babban abu suke yi amma abun babbane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi dai daga cikin su ya kasance in yana fitsari baya suturti al'auransa a gaban jama'a yake fitsari kamar yanda kafuri yake yi ko kuma in ya fara fitsarin baya gamawa sai ya mai da al'auransa cikin wandon sa irin yanda kafuri mai fitsari a tsaye yake yi to wannan shi yake ja masa azaban kabari dayan kuma ya kasance yana tafiya da annabimanci ya je ya bata wannan ya bata wannan ya lalata wannan da wannan ya hada wannan da wannan fada wannan shine annamimi to ana masa azaban kabari kenan wannan annabimanci yana jawo azaban kabari mutum ya shiga uku tun a cikin kabarin sa alkiyama zata tashi ana azabtar da shi da wuta da macizai da abubuwa daban-daban wanda ake azabtarwa da su a cikin kaburbura sai je ya shiga cikin wannan matsalan da sababin annabimancin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yace wa sahabansa ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala ya rasulullah qala alladhina idha ru'u dhukira Allah azza wa jalla thumma qala ala ukhbirukum bi shirarikum sai suka ce bala ya rasulullah sai ce almasha'una bin namimati almufsiduna bain alahibati albaghuna lilbura'a alanata ba zan nuna muku mafi alkhairin ku ba zababbun ku in ba ku labarin su waye zababbu a cikin ku sabai suka ce nuna mana ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zababbu a cikin ku sune wanda in aka gansu sai a tina da Allah wani idan ka ganshi kawai sai ka tina da Allah saboda kirkin sa saboda rike addinin sa dan shi musulunci din wani rini ne in ka rike shi daban kake a cikin al'umma sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgha rini ne na Allah ba wanda yafi Allah iya rini to don Allah ka rike addinin gamgam hasken imani ya bayyana a fiskan ka ta yanda in an ganka za a tina da Allah subhanahu wataala masu irin wannan siffan sune wato zababbu a cikin mu'minai sannan yace bazan gaya muku wanda suka fi kowa sharri ba a cikin ku a shirarenku sabai suka ce bala manzala sun ce su ne masu tafiya da annamimanci masu batawa tsakanin masoya ka kai wannan ka ce wani ya zage ka wancan ma ai wani ma ya ce maka kaza shikenan da suna son juna sai ka je ka bata su ka lalata su su zama masu adawa su ne masu yi wa kubutattu sharri suna neman ina laifinsu mutum baya laifi amma sai ka je ka kwakulo ka ce yayi laifi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza wannan su ne suka fi kowa sharri a cikin jama'a masu lalata jama'a masu bata jama'a masu hada rikici da munafurci a tsakanin jama'a mutane suna abokantakansu ta Allah da annabi ka zo ka bata su da sharrinka da annamimancinka to wanda yake haka to ai babu wanda ya fi shi sharri a duniya su ne masharranta kenan a cikin al'umma sannan daga siffofin shi al-Walid ibn al-Mughira ubangi ta lace manna'il lil khair mutum ne mai hana alkhairi baya bada abun da ya wajaba a kansa kuma baya bada abun hannunsa wato zakkan ma da ta wajaba a kansa baya bayarwa manna'il lil khair kenan Allah baka dukiya yace ka cire zakka kudi ka riba 40 ka bada kashi ɗaya kawai a cikin kashi 40 fa kashi 39 naka ne miliyon 40 miliyon 39 naka ne miliyon ɗaya kawai zaka bar amma wani zaka ga bai zai iya ba saboda manna'il ne lil khair ne hana alkhairi wani ya ciyar da iyalansa yadda ya kamata ma baya yi iyayensa ba zai kula da su ba wannan kuma wajibi ne sannan baya aikin alkhairi na sadaka da taimako fi sabilillahi baya ciyar da dukiyansa fi sabilillahi baya kyauta baya sadaka baya sadar da zumunci wannan shine manna'il lil khairi wannan siffa ce ta kafurai irin su al-Walid ibn al-Mughira ba siffa ce irin ta mu'mine ba kar ka zama marowaci mai rike abun hannunsa ka zama marowaci kowa yana zaginka baya fadan alkhairi a kanka ba abinda zaka siffantu da shi kai bakin jini kamar rowa ba abinda zaka siffantu da shi kai farin jini a cikin jama'a kamar kyauta a ce kai mai alheri ne mai saki hannu ne shikenan sai ka zama kana da farin jini a cikin jama'a to wannan siffa ce irin ta su Walid ibn al-Mughira sannan kuma mu'tadin mai ketare iyaka ne mai ketare iyaka baya tsayawa akan halal wanda Allah ya halatta masa a haramun yake haram yake halal koma me ya samu yana ci hanyar neman arzikin sa haramun abincin da yake ci haramun bai zai tsaya akan abun da shari'a ta tsaye da shi ba sai ya wuce gona da iri to idan mutum yana haka ya zama mai ketare iyaka yana da siffa daga cikin siffofin al-Walid ibn al-Mughira karkace haramun ka tsaya akan halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi dun naman da ya fito daga ainihin haramun to wuta shi ya fi cancanta da shi ka ci haramun kai nama kai kiba to makomar ka wutan jahannama ne Allah ya sauke sannan kuma afim wato mutun ne mai yawan zunubi shi al-Walid ibn al-Mughira sabon Allah muhar haramun ko ina yana aikata ayyuka na haramun kar ka zo mai aikata haramun ka zo mai gudun haramun don kar ka dauki dabi'a irin ta manya-manyan kafirai sannan utillin wato mutum ne wanda yake mai kekashashiyan zuciya wanda baya fahimtar gaskiya zuciyansa a kekashe ba alheri yake so ba ga girman kan tsiya duk yanda kai da shi ba zai fahimci gaskiyan ba babu alheri a cikin zuciyansa sai dai sharri baya kwadayin alheri ko shiriya baya ainihin fata wa bayin Allah na gari alkhairi sai dai sharri kawai wannan shine utilli zuciyansa a bushe take mutum ne mai bukatar mutane da sharri bala'i ya same su ba alkhairi yake nufin su da su ba wannan siffa ce ta manya manyan kafurai irin su al-Walid ibn al-Mughira sannan manzo ubangiji ta lace ba'da zalika zanim ba'da zalika bayan dukkan wayannan siffofi munana guda takwas da aka siffanta wannan mutumin da su sannan kuma zanimun wato dan zina ne zanimi dan zina ne wato ta hanyar haramun aka same shi ba ta hanyar ainihin wato aure ba shine al-Walid ibn al-Mughira wato Walid ibn al-Mughira ya abun nan babansa yayi da'awan ɗansa ne amma ba ɗansa bane an je an yi zina ne aka haife shi bayan shekara 18 a duniya sai babansa ya ce ya yarda cewa ɗansa ne kuma ya san cewa ba abun nan ba ɗansa ba ne to amma babu wanda ya sani mutane duk sun ɗauka ɗan babansa ne al-Mughira shine babansa ana ce masa al-Walid ibn al-Mughira har sai da wayannan ayoyi suka sauka aka faɗi siffofinsa na munana a ƙarshe aka tona masa asiri cewa faɗan zina ne, shi kenan sai mutane fallasa ta yi, sai mutane suka gane cewa a sai ɗan shege ne ma, ga mugayen halaye kuma ga shi ɗan shege ne. To shi kenan a lokacin da wannan ayan ta sauka, shi Al-Walid bin Mughira bai san cewa ɗan shege ba ne, ba gaya masa ba. Shi kenan sai ya tafi wajen mahaifiyarsa ya ce Muhammadu ya siffanta ni da siffofi guda tara, dukkaninsu kuma a bayyane yake, na siffantu da su kuma na sani. Duk wannan siffofi mai yawan rantsuwa, fajiri, mai raɗan mutane yana ɓata su, mai annamimanci, mai hana alkhairi, mai ta'addanci, mai yawan zunubi, mai ƙeƙashasshen zuciya, ya ce duk ya yadda ya siffantu da wannan siffan. Ya ce amma siffa ta taran nan fa shi bai santa ba, saboda aka ta gaya masa gaskiya, in ba aka ba kuma zai ɗauke wuyanta zai kashe ta. Ta gaya masa gaskiya shi ɗan shege ne, ko kuma Al-Mughira shi ne babansa. Shi kenan sai ta ce masa ai abin da yake faruwa, babanka ya kasance inninan ne, innini shi ne wanda ba iya saduwa da mace saboda ƙarancin azzakarinsa. Babanka innini ne ba ya iya saduwa da mace, saboda haka wata ran sai na haɗu da wani makiyayi in jita, sai na ba shi kaina ya yi zina da ni, sannan sai aka same ka, saboda haka kai ɗan wancan makiyayi Al-Mughira ba ne. Saboda haka ta gaya masa gaskiya cewa shi ɗan shege ne, wato ba ɗan babansa ba ne. Shi kenan asirinsa, wato ainihin ya tonu a lokacin kafin a saukar da ayan, ba a san cewa ɗan shege ba ne sai da ayan ta sauka. To kaga kenan bayan ya haɗa dukkan waɗannan munanan siffofi, sannan bayan nan kuma ɗan shege ne. Me za ka tona masa asiri? Saboda munanan halayensa ne, in ba haka ba ɗan shege mai laifinsa? Ai ba shi ya zaɓa kansa ya zo ta wannan hanyar ba. To amma abu ne mai baƙin jini in an ce wa mutum ɗan shegen nan sai ya ji shi kansa yana jin wani abu, ko mutane sai su canja masa kallo, saboda ba ta hanyar halal aka same shi ba. To tunda yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cutar da addini, to ya kamata fa a nuna wa mutane matsayinsa cewa fa ga halin da yake ciki, ga siffofinsa munana, kuma ga halin da yake ciki ɗan shege ne, a daina sauraronsa don ya ɓata jama'a da yawa. Ya zo a hadisi la yadkhulu al-jannata waladuz zina, ɗan zina bai zai shiga aljanna ba, haka hadisin yace. Amma wannan hadisin hadisi ne mawdu'i, wato ƙirƙiran ƙarya aka yi, aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya faɗi wannan magana kuma bai faɗe ta ba. Manzon Allah bai ce ɗan zina ba bai zai shiga aljanna ba, shi ya zaɓa wa kansa ya zo ta wannan hanya? Ba shi ba ne. Kai mai zina yana shiga aljanna ko ba ya shiga? Zai shiga aljanna in dai musulmi ne, sawa'un ya tuba a duniya ko bai tuba bai mutu a haka, ƙarshe dai zai shiga aljanna. Dan manzo Allah sallama ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna, man kana fi qalbi mithqala dharratin min imani dakhala aljanna, duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani zai shiga aljanna. Shikenan sai Abu Dharr yake cewa wa in zana wa in saraka ya rasulullah, ko ya yi zina ya yi sata, in dai ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne zai shiga aljanna, manzo Allah ya shiru. Ya sake cewa ko ya yi zina ko ya yi sata, manzo Allah ya shiru. Ya sake cewa wa in zana wa in saraka, ko yayi zina yayi sata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai shiga, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka ala rajmi afi abi zarr, ko yayi zina yayi sata, ko yayi zina yayi sata, ko yayi zina yayi sata, kuma ko Abu Dharr baya so sai ya shiga aljanna ala rajmi afi abi zarr. To don Allah mazinaci yana shiga aljanna, sai dan shege ne ba zai shiga ba? Waye yayi laifin ne? Shi ya san lokacin da aka yi zina? To da haka wannan hadisin manzo Allah sama bai faɗe shi ba, a daina yaɗa shi. Ɗan zina yana shiga aljanna sai dai in ba da imani. Manzo Allah bai faɗa ba, wani ne ya ƙirƙiri ƙaryan ya danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya sa malaman hadisi suka ce hadisi ne mawdu'i, ma'ana hadisi ne na ƙarya, manzo Allah bai faɗa ba. Kuma wannan ai yayi karo da ayar Al-Qur'ani ko? Wala taziru waziratun wizra ukhra, laifin wani ba ya shafan wani ai. Idan su biyun sun yi laifi, me ya shafi kuma ɗan da aka samu? Shi ya laifi ne? Ta su ne ma za su shiga aljanna, in dai musulmi ne, in sun tuba a nan duniya su shiga direct, Allah ya karbi tubansu. In bai ba su tuba ba kuma suna cikin ganin daman Allah, in ya ga dama ya yafe musu su shiga aljanna, in bai ga dama kuma a sa su a wuta, amma a ƙarshe dai za su zo su shiga aljanna. To kaga laifin wani baya shafan wani. Sannan haka nan ya zo a wani hadisi shi ma wanda bai inganta ba, waladuz zina sharru salafa idza amila bi amali abawayki, ɗan zina shi ne mafi sharrin mutum uku din in yi aiki irin na iyayensa. Wato da wanda aka yi zinan da ita da wanda ya yi zinan da ɗan zinan wa fi kowa sharri wai ɗan zinan shi ya fi sharri me ya yi sharrinsa shi bai san an yi zinan ba bai san an yi ba kwata-kwata saboda haka wannan shi ma hadisin bai inganta ba sai dai da ƙarshen hadisin da ya ce in ya yi aiki irin nasu to ka ga nan idan ya zama shi ma mai zinan ya yi daidai da su a cewa shi ma ɗan zina ne ƙila ya yi fiye da nasu amma ba za a ce shi ne ya fi su sharri ba to Aisha da ta yi inkarin wannan hadisin sai ta ce abin da yake faruwa shi ne shi Al-Walid ibn al-Mughira da aka zo a cewa ya yi manzon ya ji ya zagi manzon Allah ya ce manzon Allah ta suma kaza ya ci mutuncin addini aka dinga faɗan laifuffukansa sai aka ce kuma ai tare da haka ma ɗan zina ne sai manzon Allah ta suma ce huwa sharru salasa shi ne mafi sharrin cikin uku ma'ana sharrinsa ya fi na babansa da ya haife ta hanyar zina da mahaifiyarsa da ta haife ta hanyar zina saboda me su ba su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su ci mutuncin addini ba shi yasa ya fi su sharri amma ba wai don ya zo ta hanyar zina ba amma nan Allah ya tona masa asiri ne don a lalata shi ba wai a kasancewa ya zo ta wannan hanyar cewa ya laifi ba ne saboda bai san ma lokacin da aka yi wannan abun ba to wannan shi ne siffan wannan mutumin Al-Walid ibn al-Mughira wanda Ubangiji ta'ala ya tona masa asiri kuma Allah ta'ala ya faɗi sakamakonsa da irin abubuwan da yake yi sai Allah ta'ala ya ce
an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin
Ubangiji ta'ala ya ce an kana dha malin wa banin wai yana yin haka ne saboda Allah ya fore masa dukiya da ƴaƴa yana da dukiya yana da ƴaƴa shi yasa yake abin da ya ga dama wannan ya shi yake rodan kafurai wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce kamar yanda Allah ya fifita su a nan duniya ya ba su ƴaƴa fiye da musulmi ya ba su ainihin kuɗi fiye da musulmi to a lahiran ma Allah ya fifita su ai yana son su nemi su haka wannan shine ya rutse su suke cin mutuncin addini suke cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka suka ce su suka fi kowa dukiya da kuɗi to wannan dukiya da kuɗi shi yasa Ubangiji ta ce innama amwalukum wa auladukum fitna dukiya da ƴaƴa fitina ne yana fitinar da mutum sai ya dinga jin kamar ya fi kowa gata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma alhalin ba haka bane sai ya je ya ɓata ya shiga cikin damuwa ya dinga izgilanci yana girman kai yana nuna cewa shi ma ya isa gani yake wanda bai da ƴaƴan ko dukiyan Allah ba ya son sa ne sai kaga yana kyaman su sai ya rudu shedan ya sa masa girman kai to kafure su suke da irin wannan kuma a zamanin jahiliya da irin wannan ake alfahari saboda babu addini amma addini da yazo ka ayate kar ayi alfahari da wannan mutu ya alfahari da addinin sa a jahiliya sai kaji mutu yana cewa wa kunna unasan qabla ghazwati qarmali warithnal gina wal majda akbara akbara wa mu mutane ne tun kafin yakin qarmal ai dama mun gaji wadata mu masu kuɗi ne mun gada kakan kakani dama mu masu kuɗi ne to sai mai don ka zama mai kuɗi sai mai kuma duniyan kwananta nawa ne da ka zama mai kuɗi ka rabu da matsaloli na rayuwa ne ai kana cikin damuwa sai dai wanda bai san ka bane bai san matsalan da kake ciki ba amma akwai damuwa a tare da kai saboda haka wannan zamanin jahiliya ne ake wannan alfahari yanzu musulunci zamanin musulunci da yazo abinda ake alfahari da shi shine addini kar kai alfahari da kabilanka kar ka yi alfahari da dukiyanka kar ka yi alfahari da shugabancinka duk wannan an ajiye shi a gefe inna akramakum inda Allahi ataqakum mafi darajanku a wurin Allah shine wanda ya fi kowa tsoron Allah shi ya fi daraja ya fi ɗaukaka amma abubuwa na jahiliya a ajiye su wani mai kuɗi ne ni mai shugabanci ne a ƙabila ta kaza ne idza ghadibat alayka banu tamimin wajadta an-nasa kullahum ghibaba in ƙabila mu ta yi fushi da kai duk duniya ma za a yi fushi da kai wannan shirme ne kar ku yi alfahari da iyayenku da danginku duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me za ka yi alfahari da musulunci idza salman al-farisi ba farisi ne ba balarabe bane sai ya shiga musulunci da ba yahude ne ya gane addini ya shiga amma yahuda ya su dinga masa izgilanci suna cewa ka zo ka gaya mana su waye danginka kaga larabawa sai mu ne kaza yan wane manya-manyan mutane za a je ta to shi kuma ba balarabe bane waye danginka zo ka gaya mana salmanu ka zo ka shiga musulunci ka zo ka gaya mana kai dan waye ji kan waye zai in ya fara lissafa dai zama ba wayanda aka sani bane ba wasu ne na zo a gani ba me yake ce musu sai ce abil islamu la abadi siwahu idza ftakaru bi qayfin aw tamim sai ce ni babana shine musulunci ban san wani uba ba in banda musulunci idan wasu na alfahari da kabilan su ta Banu Tamim ko Qais to ni na alfahari da musulunci babu abin da yake mini musulunci musulunci shine baban kowa shine abin da mutum zai alfahari da shi don shine tsiran ka duniya da kiyama a bar abubuwa na jahiliya su suka roki kafurai suka kisu imani suka kisu riƙe addinin nan mu kan sai dai mu yi alfahari da addinin musulunci ubangiji ta'ala ce idza tutula alaihi ayatuna in aka karantawa wannan katon kafurin shine al-walid ibn mugira ayoyinmu qala sai ce afatirul awwalina wannan ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wannan tatsuniya ne menene tatsuniya wa san tatsuniya shine labari na ƙarya labarin ƙarya abinda ba ai boni ya tsara shi zo yana bada labarin sa takurin gus kaga an gama ƙarya kenan to sai ce wai qur'ani ai tatsuniya ne ma'ana yana nufin qur'ani ƙarya ne wasu labarai ne na ƙarya aka tsara su kaga wannan kaga bai san Allah ba bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ne dinga wannan shiri me rude shi wai saboda shi mai kudi ne mai yaya saboda haka idan an karanta ce kai mu wannan tatsuniya ne ta mutanen farko da can aka yi wannan labarin shine kuka zo kuna maimaita shi to ubangiji ta'ala ce sanasimuhu alal khurtum
sanasimuhu alal khurtum
Allah ta'ala ce sanasimuhu da sannuzawa masa alama alal khurtumi akan hancinsa za a je mi hancinsa a sa masa alama wanda za a dinga gane shi matukar ya rayu wannan kuma malamai suka ce ya faru a yakin badar aka je mi hancinsa da takobi ya zama alama duk inda aka ganshi za a gane wannan shine Walid ibn al-Mughira me yasa aka ambatan shi da khurtum khurtum giwa ne ko al-hanzir hancinsa ake ce masa khurtum amma mutum kan anfu ake cewa to amma don a walakanta shi matsayinsa bai wuce irin na dabba ba shi yasa hancinsa ma aka sa masa sunan dabba shi kaman alade yake ko kuma ainihin giwa wajen rashin daraja da mutunci da rashin hankali Allah ta'ala ce za mu dandana masa kudansa a lokacin da za a yi yakin badar kuma hakan din ta faru an je me shi an kakkashe su gaba ɗayansu a lokacin da aka yi yakin badar aka zo aka same su cikin jini jina-jina kowa a walakance shikenan ƙarfi ya ƙare alfahari ya ƙare kuma ƙarya ta ƙare wannan shine al-Mughira bin Shu'ba mutum ya kiyayi abin nan afwan al-Walid bin al-Mughira Mughira bin Shu'ba sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki al-Walid bin al-Mughira wannan shine sifofinsa an ba mu labarinsa don mu nisanci irin wannan sifofin saboda kada mu zama irinsa domin kada makomarmu ta zama irin makomarsa sai Allah ta'ala yake
inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin
to anan ubangiji ta'ala yana ba mu labarin cewa ya jarrabi su wa'innan kafurai da suke alfahari da dukiya da ƴaƴa suke walakanta jama'a a matsayin kaman su ba komai bane kamar yadda ya jarrabi wasu wanda suka gaji wata gona wato don Allah ya maka dukiya ko wadata kada ka dinga walakanta miskinai ka dauke su ba komai ba don ubangiji ta'ala ya ce ya allazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون واتو ياكو متاني كدا وسو سدنغ بات وسو سدنغ وسو إذجلنتي دبع يوم ألا يا مكا أرزكي كي نمدي تو كركي ونمدي تنقوانك باعا كنا ولا تنتاشي kai mai arziki ne shi ba komai ba kana masa izgilanci kana masa ba haka nan mata ka su dinga yi wa mata ƴan uwansu ba saboda Allah ya ɗaukaka su ko ya ɗaukaka mazajensu su dinga walakanta wato sauran mata ƴan uwa talakawa miskinai idan sun yi haka to sun aikata haramun kuma ubangiji ta lace kar ku dinga ɓata juna a je a ɓata wannan wani ba komai ba ne wani walakantacce ne kuma kar ku dinga aibanta juna da laquba munana a sa mutum wani laqabi mummuna wanda yake nuna cewa shi makasanci ne ba madaukaki bane kada a dinga yin haka ubangiji ta'ala ce tirda suna na fasikanci bayan imani a dinga sa mutum sunaye na fasikai bayan ya zama mumini domin a walakanta shi, ko shi da kansa ya yadda ma ya sa wa kansa yana kwaikwayon kafirai don ya walakanta kansa ya kaskantar da kansa. Allah ta'ala ya tsir da wannan, kuma duk wanda bai tuba ba to ya sani shi azzalumi ne, ya zalunci kansa. To Allah ta'ala ya nuna cewa mutane daidai suke da masu kudi da talakawa, da mai mulki da marar mulki, bambancin kawai shi ne tsoron Allah. Kai kaffa kaffa za ka rena sai ka ɗauka ba komai ba ne shi, amma yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, in ka taɓa shi ka taɓa musiba. Allah ta'ala ce inna balawnahum, mu mun jarrabi wa'innan mutanen da dukiya, kama balawna ashabal jannati, kamar yanda muka jarrabi masu gona, iz aqasamu, lokacin da suka rantse suka ce la yasrimunnaha muzbihin, lallai za su girbe gonansu da safe tun kafin talakawa su tashi su gani. Wato wasu ne aka yi wasu mutane, Allah ta'ala ya jarrabe su daga cikin mutanen Makka, Allah ya jarrabe su da fari da yunwa da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine ake bada labarin Allah ya jarrabe su kamar wasu mutane da aka bawa gona, wato wanda akwai ƴaƴan itatuwa kala-kala a cikin gonan, aka ce su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'iman da Allah ya musu, su kula da miskinai. Sai suka ƙi su kula da miskinin, sai ba su gode wa Allah ba sai Allah ya kwace abunsa. To shi yasa mutanen Makka da ba su gode wa Allah ba, Allah ya jarrabe su ya tsora musu fari, fari babu ruwa babu abincin, bayan da kuma ga ƴaƴan itatuwa ko'ina. Malamin tafsiri suka ce wani mutum ne musulmi kusa da garin San'a, yana da gona, kuma gonan akwai nau'i-nau'i na dibino da shuka da ƴaƴan itatuwa daban-daban, irin su inabi, irin su ainihin rumman, irin su tuffa da ayaba da lemo da goba, kai san duk abin da zaka iya tinawa na ƴaƴan itace da dibino, da kuma ainihin irin kayan da ake shukawa irin su masara, gero, dawa, wake da shinkafa, duka babu abin da babu a gonan. Allah ta'ala ya arbankaci wannan gonan, yana ƙasar Yaman a wani gari kusa da wani gari da ake cewa San'a, babban birnin Yaman din. Yace to shikenan wannan bawan Allah idan lokacin girbi yayi, sai ya je ya kirawo fakirai duk gabaɗayan su ya gayyato miskinan garin, sai ya ce su zo. Idan suka zo ya girbe, sai ya ware abincinsa da zai ishe shi shekara, da kuma wanda zai iri da shi baki zai sake nomawa, sai sauran kuma ya dinga ribawa miskinai, ya riba ya ba wannan ribonsa, wannan ma ya ba wannan ribonsa, wannan ya bashi ribonsa, haka yake yi kowace shekara. Baki ma in ya sake nomawa kuma sai ya kira talakawa, bayan ya ɗauki abincinsa da abin da zai sake shukawa sai ya ba wa ainihin su waɗannan mutane. To haka ya dinga yi, ya dinga yi sai ya rasu. Kaga wannan bawan Allah ne mutumin kirki, ko shakka babu talakawa za su yi kuka a rasuwansa, kuma za su yabe shi, za su masa addu'a ta gani. To da ya rasu sai ya bar ƴaƴansa guda uku su ne suka gaji gonan. To da suka gaji gona fa, ta yi ƴaƴan itatuwa ta yi albarka, shikenan sai suka kama kuma tattaunawa tsakaninsu, suka ce to mu fa kaga iyalanmu suna da yawa, ba irin babanmu ba ne, muna da nauyi, nauyi ya mana yawa, kuma babanmu fa bayi da wayo, don abin da yake na rashin wayo ne, haka suka ce. Wai shi ahmaq ne, bayi da wayo, abin da yake na rashin wayo ne, ya za ka zo ka riba dukiyanka gaba ɗaya? Suka ce to mu kan ba za mu iya ba wa miskinai wato wannan dukiyar ba. Saboda haka yanzu shawara shi ne, idan wannan amfanin gonan ya yi, to kar mu gaya wa kowa mu lallaɓa da asuba, sai mu zo mu girbe ainihin abincinmu mu tafi da shi kafin miskinin nan su fito ma. Wai kan gari ya waye ma miskinai su fito, su sun zo sun girbe kayansu, sun tafi da kayansu sun je sun ɓoye. Sai suka faɗi haka, da suka faɗi haka suka gama tattaunawa, shikenan sai suka tafi gida. Washe gari da suka zo, kafin su zo cikin dire, sai Ubangiji ta'ala ya aiko wuta, sai ta zo ta ƙone gonar gabaɗayanta kawai. Wuta ta cinye gonar ta zama baƙi ƙirin. Shikenan da asuba na yi suka kama hanya, suka kama tahowa, suna ta tafiya, suna ta tafiya, suna zuwa, sai ba su gane gonan ba, sai su kai mun ɓata hanya fa, wannan ba hanyan ba ne. Sai wani ce kai wannan ita ne gonan, ita ce wannan gonan ne. Sai suka tabbatar suka yaƙini gonan su ne, sai suka ce to in haka ne an haramta mana arzikin gonan nan ne, an haramta mana saboda laifin da muka yi, mun ce ba za mu ba wa miskinai ba, an haramta mana laifin, an haramta mana wannan amfanin gonan. Sai suka gane kuskuren su, suka tuba, suka koma zuwa ga Allah ta'ala. A lokacin da tuban ba zai amfane su ba, ko za a sake canja musu wata gonan daban. To wannan shine kissan da zamu karanta a cikin ayoyi. Idan Allah ya maka arziki ka taimaki talaka, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi, Allah yana taimakon bawa matikan bawa yana taimakon dan uwansa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama in ka yayi wa dan uwanka musulmi bakin ciki na duniya Allah zai yayi maka bakin cikin lahira sai Allah ya sa albarka a cikin dukiyan albarkatin addu'an talakawa in kuma kaki sai Allah ya aiko maka bala'i yazo ya kona dukiyar gaba daya ko ya lalata ta cikinan sai ka dawo kai baka da mutunci a wajen talaka kuma babu abun hannun kai biyu babu kenan to Allah ta'ala zai bamu wannan kissan don ta zame mana wa'azi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce
wala yastafnun fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kassarin فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
وبنجي تعالى يتي بانياتي سكرانتي سو أصحاب الجنة واتما أبو تاقونا تي سكرانتي سكتي والله ذا مزوم جربي أبو مدساتي تنتلك وابس في توبة فأما ولا يستثنون basa istithna'i shine basa cewa insha Allah eh da suka ce gobe zamu zo mu girbin gonan mu yayi lokacin talita daga bacci ba me mafan su ce insha Allah sai ba su fada ba ba su ce in Allah ya yarda ba kawai da suka zo sai suka samu babu gonan gaba ɗayan ta yasa duk abin da zaka yi sai ka ce insha Allah kar ka ce gobe zan yi abu fate ka ce insha Allah in ka ce insha Allah ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala in Allah ya yarda zamu yi kaza to shikenan kai garkuwa da insha Allah sai Allah ya taimake ka amma kawai ka fada kaman guarantee kai kana da tabbas zaka zo kai abun yanzu nan su ba sa shakkan da su zo su girbe gonan ba duk shekara suna girbewa ba suna samun matsala ne babu matsala to yanzu ma sai suke ga guarantee ne da su zo samu amfanin gonan su kwashe shi shi yasa ba su yi istithna'i ba shine ba su ce insha Allah ba to shikenan fatafa alaiha qa'ifun sai wani mai kewayoyi kewaya a kan gonan min rabbika daga wurin ubangijinka wahum na'imun suna bacci cikin dare kenan mai kewayen shi ne masifa wuta ne ta taho daga sama sai ta zo ta kone gonan gaba ɗaya sai ta zama baki kirin saboda haka kaga bala'i ya saukawa wannan gonar kenan yanzu kam babu abin da za a samu na amfanin gonan fa asbahat gonan sai ta waye gari kafsari wato kamar gonan da aka girbe ta zama karmami aka kone ta zama baki kirin shine kafsarim kalma hasud kaman wanda aka girbe har aka kone watakila masu gona za su fi fahimtar wannan bayan an girbe amfanin gona kararen ana tattara su sai a kona su shine an yi fela domin baɗi a yi noma an zo noma ruwa ya sauka za a yi huɗa babu wasu karare haka gonan ta zama baka kirin an kone ma kararen gaba ɗayansu an girbe an kone kararen sai suka zo suka ga gonan wato gonan sai ta waye gari haka da sababin cewa an saukar mata da bala'i ta bushe Abdullahi bin Abbas ya ce sai ta zama karramadil aswad kaman toka baki wato tokan ma ba farin toka ba bakar toka ba farar toka ba haka gonan ta zama gabaɗayanta kaga bala'i ya kai bala'i ba abin da za a tsinta kenan kaga inda iska ne aka kawo ta kwashe gonan kila za a samu wani abu a tsinta ko ruwa ya zo ya halaka gonan za a samu wani abu kila wanda ruwa bai janye ba amma gobara fa gobara tana barin wani abu ne ba shi yasa ba shi yace da barawo da gobara gara barawo ba da gobara gara barawo barawo dole sai zai rage maka wani abu bai sai dauki duk kayan da ke cikin gidanka ba amma gobara in ta zo gaba ɗaya ita da mai maimanci da maran mai ko da babba da karami duk kwashewa take to wannan shine abun da ya faru da su wato ainihin a gonan nasu shikenan ubangiji ta'ala ya ce fatanadu musbihin sai suka kira juna a lokacin da suka wayi gari bayan fa su ba su san da wannan labarin ba ba su san gona ta zama toka ba an gama da ita an kurmushe ta ba fatanadu sai suka kira juna musbihin suna masu wayan gari wato da safe wani tashi wani ku zo mu tafi mu je mu girbe gonan mu ku zo mu je mu debo amfanin gonan mu kafin mutanen nan su fita anigdu ku yi sammako maza maza ala harsikun abisa gonan ku in kuntum sarimin in dai kun kasance masu girbe gonan ku yi maza maza tun kafin miskine da talaka mu je mu kwashe amfanin gonan mu dawo da shi gida haka suka dinga ce juna suna taiwa juna wasiti kamar irin kana son kai abu kada wani ya zo ya same kan nan maza 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 ayi maza maza a gama aje a dawo to shikenan ubangiji ta sai ce fantada ku
انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين
وبنجي تعالى فانطلقوا sai suka tafi wa hum yatakhafatun suna kuya wai kar talaka ya gansu suka kama hanya aboye aboye domin kada ma fakirai ko miskine su gansu suna tsorace sai ka ce marasa gaskiya ko da ke marasa gaskiya ne kada talaka ya gansu ya bishi ya je ya karbi rabonsa sai suka kama cewa Allah ya dakhulanna hal yawma alaikum miskin mu yi gagga mu je aboye aboye mu shiga gonan domin kada wani miskini ya shiga muku gonan mu yi maza maza kar wani miskini yaje ya shiga wannan gonan yaje ya lalata gonan haka duka suka dinga yi wa juna wato wasiki wa gadau ala harjin qadirin suka wayi gari suna tafiya ala harjin abita karfin jikinsu suna da fika suna da amincin da su je su girbe gonan su qadirina suna ga suna da iko kawai abun da ya rage musu shine kawai su shiga gona su je su debi amfanin gonan amma ba sa tunanin wai wani abu zai faru da wannan gonan kamar yanda suke riyawa shine ma'anan wa gadau ala hardin a bisa karfin jikinsu da nufin su je su girbi gonan su qadirina suna masu ikon girbin babu wanda zai hana su a duk shekara ba haka suke yi ba to ai a lokacin dadin suna da gaskiya ne yanzu ko ba su da gaskiya munafurci suke son su yi to shine ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su sai Allah ta'ala ce falamma ra'auha
falamma ra'auha qalu inna ladha بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
وبنجي تعالى فما رأوها يا عند سكا زوجونا سكا جنتا قالوا تي سكا إنا لضالون كيمو فمن كسكري هنيا بابا هنيا رباني أسيمون بطا سوى دبا سكاني قونا ربا bayan da suka barta jiya ba bayan da suka saba samun ta ba sai suka ce ai mun bata bal nahnu mahrumun da suka ni su kuma sai suka gane cewa lalle fa gonar su ne ai za su duba dama da haku su ga makwattan su sai suka gane lalle gonar ne sai wani ce bal ba haka ba gonar ce nanu mahrumun mu dai an haramta mana abin da ke cikin gonar ne ba mu da rabo da abin da ke cikin gonar saboda kuskuren da muka yi cewa da muka yi talaka bai da rabo bana a wannan gonar shi yasa Allah ta'ala ya dauke mana ita gaba daya to dama ba Allah ne yake bada arziki ba kuma shine yake ka bawa talakan in ka kibarwa ba sai ya dauke arzikin sa ba kuma ka isa ka azurta kanka ne kai baka isa ba to wannan bai ishi mutum aya ba baka isa ka bawa kanka arziki ba kuma in arzikin Allah ya kwace shi baka isa ka dawo da shi ba ba wayonka ba dabaran ka ba saboda haka shi yasa ubangiji ta ce wala tansa nasibaka minad dunya واحسن كما أحسن الله إليك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك إن الله باك دوكيات فكر كما أنت كما لاهرا كفا كنمي لاهرا دوكيا كر كما أنت هذا ربونك ندنيا إن كجداء باهنا كفا كنمي كئي باهنا كفا أما كيوتة وجماعة مسكيني فقيري ينقوا كمرين دا الله يكيوتة مكا idan kai haka shine ka ci riban dukiyar da Allah ya baka amma kai kade kawai daga kai sai ƴaƴanka da matanka to gaskiya kai ba mutumin kirki bane kuma ana tsoron Allah zai iya kwace wannan dukiyar tunda baka sarrafa ta ta inda Allah ta'ala ce ka sarrafa ta ba baka zumunci baka siyar da dukiyarka fi sabilillah saboda duk dukiyarka baka kai karuna ba shi ma kai dinga takama da alfahari da ita a ƙarshe kuma ubangiji ta'ala ya zo ya halakar da shi da dukiyar gaba ɗaya suka zama tarihi ko alaman dukiyan ba za ka gani ba sai dai ruwa kawai bakin ruwa mai toro ko abun tsoro an riga an gama da shi gaba ɗayansa saboda haka mu ji tsoron Allah in Allah ya bamu dukiya ya bamu ajiya ne ya bamu riko ne ba dabaran ba ba wayonmu ba shi yasa manzo Allah ya ce al-muksiruna humul aktharuna yawmal qiyamati illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wato masu yawan kuɗi su suka fi kowa asara ranar alkiyama sai dai wanda ya dinga ba da dukiyansa dama da hagu gashi kai kai ma gashi ya dinga mikawa to wannan shine wanda ba zai zama mai asara ba idan an yi tashin alkiyama shike ne yanzu sun tabbatar da zuciyansu ta halaka. Ya da su yi sai dai su kama zargin juna, su kama kuma tuba izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ya ce qala awsuduhum.
Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
Ubangiji ta'ala ya ce qala awsatuhum, mafi adalcin su, mafi fifi a cikin su, sai yace alam aqul lakum laula tusabbihun, ba na ce muku dama in kuka faɗi maganan nan ku ce insha Allahu ba, gobe za mu zo mu girbe ta talaka bai sani ba, ai na ce ku ce insha Allahu ba ku faɗa ba. Shi yasa hakan ta faru da ku. Haka wasu malamai suka fassara wannan, wasu kuwa suka ce a'a tasbihin ne bi ma'anar kalma. Sai musu yayi alam aqul lakum, ban ce muku laula tusabbihuna ba, Allah ya muku arziki ku dinga tasbihi kuna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba a ce ku hana talaka ba, ba a ce ku dinga boyewa talaka ku yurowa ba, ba na ce ku koma ga Allah ku dinga tasbihi kuna gode masa ba. Inda haka kuka yi da ba kona muku gonarku ba, da kun zo kun samu amfanin gonarku kamar yadda yake. Qalu, sai suka ce subhana rabbina, sarki ya tabbatar ma ubangijinmu, inna kunna zalimin, lalle mun kasance azzalumai masu yin kuskure. Yanzu kan sun gano laifinsu, sun amsa laifinsu a lokacin da amsa laifin bai da amfani, gona ta riga ta tafi ba za ta dawo ba. To da haka suka yi tasbihi, suka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala, suka ce sun tabbatar da cewa su masu kuskure ne, sun yi kuskure da suka ce talaka bayi da rabo a cikin dukiyarsu. Wannan kuskure ne ka ce talaka bayi da rabo a dukiyanka, ai shi talakan ba wai Allah baya son sa bane, haka ya ga dama ya ajiye shi jarraba ne. Kai ma ba Allah ya fi son ka akan talaka bane ya baka dukiya, ya jarrabe ka ne da dukiya. Saboda haka kar ka zama azzalumi irin waɗannan mutane. Ka ciyar da dukiyanka fi sabilillahi ta hanyar addini, ka ɗaukaka addininka da ita, ka taimaka wa maƙwabta, ka taimaka wa abokanin arziki, ka taimaka wa miskinai da faƙirai, da kuma ainihin wato ‘yan uwanka da bayin Allah na gari. Ubangiji ta'ala ya ce fa aqbala ba'dhum,
fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin.
Ubangiji ta'ala ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun, shashin su sai fiskanci shashi suna zargin juna. Wanne ya ce kai ka fara kawo wannan shawaran, wanne ya ce to kai kuma kai ka karfafa shawaran, ai kai ka ce kar a bawa miskine, kai kuma kai ka karfafa, a wane ne ya karfafa, ai ba don wane ba da ba mu bi wannan shawaran ba. Sai suka kama zargin juna, ku je ku yi mikin, ku yi abin da zai jawo muku bala'i, daga baya kuma ku zo kuna zargin juna. Ai inda ganawan ta alkhairi ne ba za a zargi juna ba. Da mikin suka yi akan a taimaka wa talaka da miskinai, a bashi rabonsa kamar yadda babansu ya saba yi, ai da shi kenan magana ta ƙare. Da ba za su zargi juna ba sai dai su dinga gode wa juna. To amma yanzu kuma an dawo ana zargin juna, ai wane kai ne ka fara kawo shawaran, a'a kai kuma kai ka ƙarfafa, ai wane da ba ka yadda ba, duk wurin nan ba wanda zai yadda da shawaran nan. Sai suka kama wanne zargi wannan, wanne zargi wannan. Da Allah, mutane, idan babanku ya rasu ya bar muku dukiya yana aikin alkhairi, ku dinga yin aikin alkhairi irin na babanku. Ku gaji mutum ya gaji babansa. Bi abi iqtada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fama zalam. Mutum yayi koyi da babansa, wanda ya kama da babansa bai zalunci mahaifiyarsa ba. Kai koyi da iyayenka mutanen kirki, kai ma ka zama mutumin kirki. Amma idan iyayenka suka zama mutanen kirki, kai ka zama mutumin banza. Kar kai alfari da iyayenka, kar ka ce a iyayena ai su ne kaza, suna kyauta, suna sadaka, suna a'a. Kai din kai alfahari da kanka tukunna. Idza fakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu. Idan kai alfahari da iyayenka kace masu daraja ne, sai a ce to madalla da iyayenka, amma tirda abin da suka haifa, kai din ko mutumin banza ne. Laysa alfata man qala zaka abi, innal fata man qala ha ana za. Eh wato jarumi ba shi ne zai ce babana shi ne kaza ba, a'a ni din ne kaza. Kai me kai, babanka yayi ya tafi, shi ana faɗan alkhairi a kansa, kai kuma me kai, wani aikin alkhairi kai? Sai kaga an barwa mutane dukiya mai yawa, sun sani babansu mai alheri ne, mai kyautata wa miskinai da fakirai da addini, amma sai kaga sun zo sun danne dukiyan suna sharhodiyansu, bayan 'yan shekaru sai ka nemi kudin kareta sun zama talaka sun zama abun tausayi to kaga duka wannan rashin godiya ne wa Allah subhanahu wataala ai ba kai ka nema ba babanka ne nema ya bar maka ka zo ka ci bulut don me ai ya kamata ka fi babanka ma aiki ka fi shi kyauta da alheri saboda shi wahala ya samu kai kuma a cikin sauki ka same su to kaga dai karshen wayanda suka saba wa babansu babansu yayi gabar su kuma sun yamma ga karshen su yanda ta zama sun zo suna zargin juna kuma kalu suka ce ya wailana azaba ta tabbata a gare mu wayyo Allah mun shiga uku ya halakan mu inna kunna dagin lalle mun kasance masu ketare iyaka mun kasance azzalumai masu zaluntan kawunan su mun kasance wanda ba ma ciyar da dukiya fi sabilillahi muna yi wa miskinai rowa shi yasa wannan bala'in ya same mu wato da sun yi aikin alkhairi da ba kona wannan gonan su ba da masifa ba za ta same su ba to da haka dukiyar nan ka tattale ta kai kai alheri ka gina kanka ka gina addinin musulunci da dukiyarka wallahi ko ta kare da a sa maka albarka za a ce kai ne mai kaza kai ne kake kaza lokacin da kake da arziki kana kaza kana kaza in ka gajiyar ma sai Allah ya rubuta maka ladan kana yi saboda inda kana da shi da za ka yi amma in baka yi fa sai dukiyar ta zo ta kare kuma yanzu kai na daman kana son kai alheri ma baka da abin da za ka yi da shi lokacin da kake da shi kuma baka yi ba saboda haka sai suka waye gari suna ganin sun fada halaka kawai kuma halakan ne in dai ba Allah ya gafarta musu ba sun shiga uku saboda haka suka ce sun halaka sun shiga uku sun kasance masu ketare iyaka shi yasa wannan bala'in ya same su sai Allah ta'ala ya ce
asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
sun riga sun sallama sun miƙa wuya sun yadda cewa sun yi laifi yanzu kuma suna addu'a wa Allah suna roƙon Allah ta'ala ya mayar musu da ainihin dukiyansu suka ce asa rabbuna ubangijinmu ya kusata an yubdilana khairan ya canja mana mafi alkhairi min hada ga wannan gonan ma'ana sun yadda sun amsa laifin su yanzu suna roƙon Allah ya canja musu mafi alkhairi daga wannan gonan da sababin tuban da suka yi da kuma amsa laifin su da suka yi suka ce inna ila rabbina raghibun mu masu kwadayin hakan ne zuwa ga ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana afwa ya yafe mana laifin da muka yi kuma ne mana kyautatawa da falalansa ya dawo mana da arzikinmu suka yi wannan addu'an amma fa lokacin addu'an ya wuce kamar yadda malaman tafsiri suka ce sai Allah ta'ala ya ba su ansa ya ce kazalikal azab hakanan azaba ta duniya Allah in ya ga dama tun a duniya sai ya kama dan adam kai girman kai ka nuna ka'iza baka tina Allah ta'ala ne ya maka gamon ka tar ya baka arziki ba kai abun da ka ga dama ko mulki ko arziki lokaci guda sai Allah ya kama kai karbi abun sa Allah ta'ala ya ce kazalikal azab haka yake azabtar da masu kangare masa a nan duniya wala azabul akhirati akbar azabul lahira kuma tafi girma da abun da ya tsaya a duniya kawai da sauki amma kuma akwai azabul lahira babba tana nan tana jiran su law kanu ya'lamun da sun kasance sun sani da mutum ya san matsalan da zai je samu a lahira kawai da bai zama marowaci ba da bai zama mai sabon Allah ba to a duniya Allah ya kama ka kaje lahira kuma ya take kama kai azabtar da kai fiye da na ainihin duniya din ubangiji ta'ala ya kare mu daga dukkan sharri Allah ta'ala ya tsare mu daga saba masa Allah ya tsare mu daga rowa Allah ya sa mana tawazu'u da kankan da kai da godiya wa Allah subhanahu wataala a bisa ni'iman da ya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh